Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 25-31-41 da kuma 60. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanmu da wannan dare. Yau Juma'a 17 ga watan Janairun 2020. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu ne yanzu za a ji cewa a Jamhuriyar Nijar hukumomin kasar sun hana gudanar da wani taron gangami da kungiyoyi masu zaman kansu suka shirya a yau Juma'a domin neman bakin zaren har-haren da ake yawan kaiwa dakarun kasar.
Kuma dole mu tashi tsaye mu nuna musu duniya ta shaida muna bayan su muna goyon bayan su mu kara musu hanzari sai da rana mutane kenan wanda yake iya yayye sai da ranshi akan haka nan dan mu saboda mu.
To kamar kowace ranar Juma'a yau kofa a bude take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai. Lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-6555. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. Sannan muna tafa da labaran wasanni a takaice amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta yi ni.
Assalamu alaikum ga cikakken labaran. An kashe sojojin gwamnatin Somalia guda 6 da wasu ƴan bindiga su 19 a lokacin da kungiyar ƴan ta'addan Al-Shabab ta kai farmaki akan wasu sansanoni biyu da safiyar yau Juma'a a cewar jami'ai da mazaunan yankin da aka kai harin. Jami'an tsaro da mazaunan yankin sun fada wa sashen Somalia na muryar Amurka cewa maharan sun auna wani sansanin sojan gwamnatin kasar ne da ke ƙauyen Haji Ali a kusa da garin Adale da ke gabar tekun kasar a yankin Middle Shabelle da sanyin safiyar yau. Dakarun gwamnatin kasar da ke sansanin sun maida martani akan harin abinda ya janyo mummunan musayar wuta. Kungiyar Al-Shabab ta sanar da cewa mayakanta sun mamaye sansanin sun kuma kwace makamai da motoci. Masu taka rawa a turkatarkar tsige shugaban Amurka Donald Trump suna da ƙarshen mako mai tsawo na yin nazari akan rawar da za su taka da kuma nauyin da ya rataya akan su sakamakon hutun ranar dan gwagwarmayar nan marigayi Martin Luther King a ranar Litinin mai zuwa. Majalisar Dattawan ta ba da sanarwar gayyatar Trump a jiya Alhamis tare da sanar da shi akan shari'ar da kuma tuhumar da ake masa. Dole ne ya amsa a rubuce kafin yammacin gobe Asabar. Batun tsike shugaba Trump na zuwa ne a daidai lokacin da ake dambarwar siyasa a kasar, sannan kuma ya zo daidai lokacin da 'yan jam'iyyar Democrat da sanatoci da dama ke fafutukar ganin sun zama 'yan takarar shugaban kasa a zaben shugaban da ke tafe. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Juma'a kungiyar Taliban ta faɗi cewa a zaman da ta yi na baya-baya da wakilan Amurka a Qatar sun tattauna akan sanya hannu a yarjejeniyar samar da zaman lafiya tsakanin bangarorin biyu da ke sa'insa don kawo ƙarshen yakin da aka kwashe shekaru 18 ana yi a Afghanistan. Wannan bayanin na kungiyar ta Taliban na zuwa ne kwanaki biyu bayan da wakilan siyasa a Doha, babban birnin kasar, suka gabatar da tayin tsagaita wuta a wasu bangarori kuma na wani dan lokaci don kawo ƙarshen mummunan sabanin da aka samu a tattaunawar kai tsaye da ake yi da wakilan Amurka da ke shiga tsakani. Mai magana da yawun wakilan da ke tattaunawar, Suhail Shahin, ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa duka bangarorin biyu sun tattauna akan batutuwan da suka shafi bikin sanya hannu a yarjejeniyar a tarukan da suka yi cikin kwanaki biyu da suka gabata. Rundunar sojojin Amurka ta ce sojojin ta 11 ke kwance a asibitoci dauke da alamomin buguwa a kai sakamakon harin da Iran ta kai a makon da ya gabata akan sansanonin sojojin Iraki inda sojojin Amurka suke. Iran ta kaddamar da harin makamai masu linzamin ne akan wasu sansanonin Iraki guda biyu domin daukar fansa akan harin jirgin saman da Amurka ta kai wanda ya kashe babban janar din kasar Qasem Soleimani wato komandan rundunar sojan juyin juya halin Iran. Mai magana da yawan rundunar sojan Amurka ya ce lokacin da aka amince sojojin su koma bakin aiki an yi tsammanin za su koma Iraki ne.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Niger wasu matasa sun yi kone-kone da fashe-fashe da yammacin yau Juma'a a birnin Yamai bayan da hukumomin kasar suka hana gudanar da wani gangamin nuna goyon baya ga jami'an tsaron kasar a yakin da suke gwabzawa da ƴan ta'addan arewacin Mali. Ga rahoton da wakilin Musulum Mumin Barma ya aiko mana daga Yamai.
Kazamin artabu ne aka yi tsakanin matasa da jami'an tsaron da aka jibge a dandalin Place de la Concertation da Place Tumo da wasu manyan titunan birnin Yamai da nufin nuna bacin rai a game da matakin hana gangamin da hukumomi suka dauka saboda dalilan tsaro. Matasan waɗanda suka karkasu wuri-wuri sun yi kone-konen tayoyi da fashe-fashe a wurare irin su Rompoy More da wajejen babbar kasuwa yayin da suka yi amfani da duwatsu don maida martani wa jami'an tsaro da ke amfani da hayaki mai sakwalla. Ainihin kungiyoyin kadar da concertation et action citoyen ne suka kira wannan gangami da nufin karawa jami'an tsaro kwarin gwiwa a yakin da suke gwabzawa da ƴan ta'adda. Malam Musa Cangari na Alternative Espace Citoyen na daga cikin shikashikan wannan tafiya. Dan a jiya jajibar waɗannan kungiyoyi suka buƙaci mazauna Yamai su yi addu'o'i a masallatai kafin daga bisani su hallara harabar majalisar dokokin ƙasa don gudanar da gangamin ƙarawa dakarun tsaron Nijar kwarin gwiwa a yakin da suke kafsawa da ƴan ta'adda. Sai dai kalaman kin jinin sansanin sojan Faransa da ake hasashen za su mamaye jawabai a wannan haduwa yasa hukumomin Nijar haramta gudanar da wannan gangami. Nuhu Muhammadu Arzuka shine shugaban kungiyar MPCR.
Dole mu tausaya musu kuma dole mu tashi tsaye mu nuna musu duniya ta shaida muna bayan su muna goyon bayan su mu kara musu hanzari dare da rana. Mutane kenan wanda yake iya ya sai da ransa akan haka nan dan mu saboda mu to mun ya cin ji gare mu illa mu ma mu nuna musu ko ba su mutu gaban zaba kuma mu nuna ma iyalinsu da ƴan uwansu da ƴan uwayensu da kowa kowa ya san yau babu wani cewa ai dan gidan wani ne. ƴan Niger ne suka mutu da sunan ƴan Niger mu ma a matsayinmu na ƴan Niger ya kamata mu ji ciwo wannan mu yi zulumi kuma mu yi tashi tsayin daka mu nuna a matsayinmu na ƴan ƙasa akan doka mu ba ƴan ta'adda bane mu ba saka garu bane kuma mu muna aiki da hankali da mutunci da imani da basira da kuma sanin doka to akan doka ne muka ce hakkinmu ne in ba mu ji dadi ba mu nuna ba mu ji dadi ba.
Da batun a watan Disambar da ya gabata, shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu ya sha alwashin hana gudanar da dukkan wata zanga-zangar ƙin jinin Faransa a ƙasarsa. Yana mai cewa nuna wa Faransa ƙyama tamkar yada aƙidar ƴan ta'adda ne. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sulemu Mumin Barma da wannan rahoton. To masu sauraro yau fa kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai. Amma kafin nan ku shakata da wannan wakar.
Thank you. yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
So yau za mu fara daga jihar Borno. Wa muka samu?
Kuna da magana da Nura Abdullahi daga Maiduguri.
So Nura Abdullahi daga Maiduguri, menene ra'ayinka ko kuma wani batu ne ya sha maka kai kake so ka bayyana mana?
Ni magana ta dai a yau a wannan rana ta Juma'a ina da kwa kira ne ga gwamnatin mu ta Najeriya game da wayannan ma'aikata dai sojoji da ke aiki nan jihar Borno. Ya kamata gwamnati ta lura da su, a lura da irin ayyukan su, saboda gaskiya ayyukan da suke nan jihar Borno nan, musamman hanyoyin nan da suke kukkule wanda sai an yi escort ake bin su, gaskiya akwai matsala game da wannan ayyukan na ma'aikata. Ya kamata a dinga lura, saboda yanzu haka mu dai gwamna dai kan alhamdulillah mun samu, to amma akwai bukatan dai kan a tsara lura da ayyukan nan nasu, saboda aikin nan nasu zai tafiya yadda ya kamata. Gaskiya akwai abubuwa dai da suka shafi na cin hanci da sauransu, dai sai dai an yi bincike kan su sai gaskiya akwai.
To mun gode Nura Abdullahi daga Maiduguri. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Kebbi. Waye akan layi?
Daya.
Ya suna malamin?
Hello.
Yawa muna jin ka. Ya suna?
Daya.
To danya, menene? Muna jin ka danya ya wuri.
Hukumar zabe. Hello.
Muna jin ka.
Eh, magana dangane da batun shari'a da an kai su karin ja. Arkanan nan yadda sun kai sun yi daidai, Allah saka musu da alheri. Allah saka musu da alheri. Wannan shugaban ƙasarmu fata alheri, Allah ya kare shi da shirin baka.
To mun gode dan iyan Yawuri. Yanzu kuma mun samu kira daga jihar Kaduna. Waye akan layi?
To a barka da aiki afish.
Yawa barka ka dai.
Sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Gasa Kano tarayyar Najeriya.
To Murtala, menene wani batu ne ya sha maka kai a wannan mako?
Yau sako na ga goburawan yamma ne, muna ba su shawara wannan kungiyar ta moto kun da suke dole sai sun kafa, muna ba su shawara in dai suna kishin wannan gwamnati, tunda muna tunanin sun ba rabin ƙuran yankin sun ba wannan gwamnati, mu kuma duk ƙuran mu na aure mun ba wannan gwamnati kamar muna tare da su. In dai ba suna son wannan gwamnati ja wato wato wani abubuwa bane wanda na bacin suna, to tunda gwamnati ta ce mun san shari'a ce ya haramta wannan kungiya, ya kamata su dauke ta haramta shi da gwamnatin nan. Kuma da suke lissafin su tasaliya su karota a Kano, a Lagos ba lasma ne. Ai akwai kungiyoyi ne, wannan ba kuma misali bane da akwai su arewa. Sannan kuma hizba wannan hizba na kungiya na addini, su ta yankin su ba musulman da suke zaci hizba ne. Muna ba shawara dan dai hadin zaman kan Najeriya su hakura da wannan kungiya, kasu ci za su kafa ta tunda gwamnati ta haramta ta, da fatan za su ji wannan sako na mata shi lafiya.
To mun gode Murtala Rigasa daga jihar Kaduna. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Oyo. Waye akan layi?
Magaji dan malam gada wanda.
To magaji dan malam, muna jin ka.
Arkai nawo ne?
Lafiya lau, ina gajiya.
Gajiya.
Lafiya.
Allah. Wallah ni ko ina neman taimako a kai mun abin ga mutanen gada wanda.
Na'am, me kace?
Allo?
Muna jin ka.
Ka mutanen ke ne ba da wannan yare ke.
Layin ke yana dan rawa.
Allo?
Hello, muna jin ka. Me kake cewa? To wannan layin magaji dan malam yana da matsala. Yanzu kuma mun samu kira daga jihar Bauchi. Waye akan layi?
Sunana Ayuba Garba Imam daga Kace Madaki a jihar Bauchi.
To Ayuba, menene ra'ayi, menene wani batu ne ya sha maka kai? Ayo.
To alhamdulillah, ra'ayina da farko muna godiya mu shugaban kasa da ya ba mu Federal College of Education a jihar Bauchi. to lalle mu mutanen karamar hukumar Ganjiwa muna so wannan makaranta ai iya kokarin ta a kawo ta hidkotan karamar hukumar Ganjiwa kafin ma daki a jihar Bauchi domin nan ne yafi dacewa ai saboda dindin matasa da muke da shi wanda suka kare makaranta na gaba da Secondary School muna kira da duk wanda hannunsa ya shafa yayi iya kokari a kawo wannan makaranta Federal College of Education kafin ma daki a jihar Bauchi nagode mai magana Ayuba Garba Imam kafin ma daki a jihar Bauchi
to mun gode Ayuba kafin ma daki yanzu kuma mun sami kira daga jihar Taraba waye akan layi
sunana Bayar Isma'ila Bamu mai Samari
to Bayar Isma'ila menene ra'ayinka ko wani batu ne ya sha maka kai yau
ra'ayina da Allah Baba Buhari alƙalin da ya dauka kan Mandela dan da Allah ai kokari a shiga mana na biyun kuma muna gode ma ref namu na Sardana Kashaka Kurmi honorable Abel Abel abuna fuwa akan daidai matsayin siyasa da ya dauko ba kabilan shi ba addinan shi muna roƙon Allah ya ƙara mana irin sa kuma shi imma muna masa addu'a Allah ya ba shi lafiya da kuma yadda zai mana aiki mun tabbatar a zai dama ana hada mu kabilan shi amma mutumin nan mu ba mu zabe shi ba amma yana mana daidai adalci wanda mutumin ya saba yama mutanen sa mun gode kuma Baba Buhari yayi kokari
to mun gode Bayar Isma'ila daga jihar Taraba yanzu kuma mun sami kira daga jihar Kaduna waye akan layi
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
wa alaikum assalam da wa muke magana
asbaba ne barka da yammaci
yawa barka ka dai
yawa sunana Alhaji Musa Karu ne rediyo da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya
to muna jin ka
to alhamdulillah idan muka dauki ni abin da kika so in magana akan yan wata nefa yan chatko muna kira da shugaban kasa Muhammadu Buhari ta san inda kan magana shi nefa ya sani to ya kamata a daure nefa din nan a dawo da ita kuma muna kira ga su kansu yan nefa wuta da suke badawa ba su bada wutar sati daya amma suna kashe kuɗi na wata daya ba kaga fa akwai shari'a kenan idan ka je gaban Allah domin ai wannan alƙusu da su mutane Allah sallallahu alaihi wasallam yana ji abin cewa an dace da Allah sallallahu alaihi wasallam tun wanda ta alƙusu bai tare da ku to dan haka ɗan nefa ku tsoron Allah wutan da kuke hana mutane ana biyan ku wata bai ƙara ku ku bada bil a biya ku gaskiya kamata a kama Najeriya wuta ashe ne muku fata alkai Allah ya sa ta ci lafiya Alhaji Musa Garu nagode
to mun gode Alhaji Musa Garu daga jihar Kaduna yanzu kuma mun sami kira daga jihar Jigawa waye akan layi
Musa mai lamba ne daga sabuwar wata
da daga. So Musa mai lamba menene ra'ayinka ko kuma wani batu ne ya sha maka kai yau?
Ni ma dai kamar Alhaji Musa Garu ne akan bangaren wutar nefa ne.
To muna jinka.
Ya kamata hukumar EFCC ta shigo wannan bangaren na wutar lantarki. Tunda take aiki ba ta leka ma'aikata wajen lantarki ba. Ji ba da aikin mamba da aka ce an bayar sai da wannan sabon minista ya zo ce ko gurin ma ba a share ba. Ya kamata ta shigo ta duba abin da aka yi a wutar lantarki daga 2011 zuwa yau. Da fatan na kusa shi lafiya.
To mun gode Musa mai lamba daga jihar Jigawa yanzu kuma mun sami kira daga jihar Niger waye akan layi.
Ibrahim ne yake hula a garin Maigode a Kimba.
To Malam Ibrahim menene ra'ayinka ko kuma wani batu ne ya sha maka kai yau?
To gaskiya ni ba abin da ya sha mana kai ba ainihin ni kadai ba dukkan wani wanda yake yankin arewa lungu da sako a arewacin Najeriya.
To muna jinka.
To zai saboda a tsakani da Allah kasar nan ta musamman yake arewa ana tana bukatar addu'a. Hello?
Muna jinka.
Yawwa to zan saboda haka ina kira ga ƴan uwa na talakawa musamman waɗanda ake ci mana zarafi bangaren kashe-kashen nan da safiyar dukiya to ba abin da ya kama ya kamata da mu gaba ɗaya mu koma ga Allah manya-manyan kaba'irori ya kai kasance an rage su a dogaro da addu'a ya kasance Allah sauƙaƙa mana wannan al'amuran da ke kasancewa musamman a arewacin Najeriya kiran nake a nufin musulman mu da wanda ba musulmi yake na yankin mu na arewa.
To mun gode Ibrahim mai wankin hula daga jihar Niger yanzu kuma mun sami kira daga jihar Bauchi waye akan layi.
Assalamu alaikum an duka Kabiru ne kaji teledi ya mana kungiyar zaɓen sanka da taimakon jihar hukumar jihar Bauchi Najeriya.
To muna jin ka Kabiru mai kaji.
A gaskiya abubuwan da yake damun mu shine a jihar Bauchi musamman hanyar tashi daga Bauchi zuwa Gombe na hanyar ta riga ta lalace musamman daga alkali zuwa bocin nan hanyar ta babace gaba ɗaya motoci har da yake suna aka ce mutane gaskiya kamata shugaban kasa ya taimaka da gwamnatin Bauchi a samu wannan hanya a ko sai a mana daga Bauchi zuwa Gombe sannan karon kuma kirki akwai hanyar ta daga Tere zuwa Dukku wallahi akwai dimbin jama'a wannan wurin hanyar nan an kai shekara sama da 50 ana neman hanyar nan a taimaka a mana wannan hanya akwai dimbin noma da ake noman rani da noman damuna miliyoyin kuɗi ana cira wannan wuri a taimaka a garin kuma kika dauka kana hanyar zuwa Dukku da ke garin kuma Gombe a da jihar Gombe Kabiru mai kita da kace lady kaji lafiya
to mun gode Kabiru mai kaji daga jihar Bauchi to waye ne daga jihar Katsina muna jinka
eh Alhaji Tukur mai goro masu gonda goro daga jihar Katsina
to Alhaji Tukur muna jinka
eh kawai abin da bai mana gadi ba shar'an nan da akai da kotun gode kai mutumin da yake shine na hudu a cikin shine ya kaba gona
eh muna jinka
kotunan Najeriya wai ya za'i da irin waɗannan shari'o'i to Allah ya kyauta
to amin mun gode Alhaji Tukur daga jihar Katsina to madalla da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku muna godiya sai kuma wani mako mai zuwa idan Allah ya kai mu Masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogon mu anan na cewa karfe 4 na yamma da minti 53 yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice
wasanni a takaice
Karta kalidan kasar jamhuriyar Kamaru Hajara Nunci ta zanto ta 15 a jerin sunayen matan da suka jajirce a duniya a fagen kwallon kafa na bangaren mata kamar yanda kungiyar kwallon kafa ta duniya FIFA ta yi kididdigata haka zalika Steve Mamwe dan kasar jamhuriyar Kamaru hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afirka CAF ta bashi lambar yabo a fagen masu buga ta mola na bangaren matasa na nahiyar Afirka a yayin da kasar Kamaru ta gwabza da kasar Tanzania a gasar cin kofin matasa na yan kasa da shekaru 17 wanda aka yi wajerar da kasar jamhuriyar Kamaru a zagayen farko sai kuma wasan sada zumunta da kasashen nahiyar Afirka daban-daban za su gudanar a kasar Kamaru musamman ma a Benin Yaounde na wasan volleyball domin shirye-shiryen da ake yi na halartar wasan Olympic da za a gudanar a Tokyo kana tsohon kaftin din kasar jamhuriyar Kamaru Samuel Eto'o ya roki gwamnatin kasar da ta sako tsohon shugaban hukumar kwallon kafa na kasar Kamaru Finkapo ya Muhammad bayan ya kwashe shekaru 6 yana garkame a gidan yarin da ke birnin Yaounde Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
A gaida Muhammad Awal Garba da labaran wasanni daga Jamhuriyar Kamaru. Yanzu kafin mu je ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice ga wannan sako.
Masu saurare, albishirinku.
Allah ya yi dare gari ya waye.
Ranar 21 ga watan nan ake cika shekaru 41 da kafa sashen Hausa na muryar Amurka.
A ranar ne kuma ake sake fasalin shirye-shiryenmu da fara gabatar da wasu ƙarin shirye-shirye sababbi full.
Da ɗan gari.
Masu sauraronmu barkanmu da warhaka a cikin wannan shiri mai suna da ɗan gari da ke da manufar kawo muku tarihin garuruwan ƙasar Hausa masu da daɗin tarihi. Shirin haɗin gwiwa da sashen Hausa na muryar Amurka VOA.
Kowa ya bar gida? Gida ya bar
gida kowa ya bar gida shiri ne da zai tattauna da wasu ƴan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin samun sauyin rayuwa da kuma kokarin da suke yi wa al'ummar su
baki mai yanka wuya shiri ne da kan duba lamurran siyasa ci gaba dambarwa da kuma kalubalen demokradiyya a ƙasashen duniya daban-daban musamman a nahiyar Afirka
yanayi da muhalli shiri ne da zai rika tabo batutuwa da suka shafi yanayi da kuma irin kokarin da masu watsa tsaki suke yi domin magance matsalolin da ake samu
matasa a duniyar gizo shiri ne da zai duba alfanu da kuma illolin kafafen sadarwa ganin yadda kafafen sadarwa na zamani suka zama mana kamar anta da jini
kasuwa akai mikilo ne kasuwa
akai mikilo ne
ci gaskiya mu nan muna karrama masu ciniki
nawa kika saya gaskiya
na ce
a ya wuce gaskiya ya wuce kara mun sai da mai gaskiya da 500 muke tare a na sani ai to ai kasuwa ne ko ba haka ba ki dai bashi da 400
kasuwa wani kaya sai amale labarai da shirye-shirye sai sashen Hausa
sashen Hausa na murya Amurka
duniya a tafin hannunku
to kafin mu karkare shirin namu ga labarai amma wannan karan a takeice
ce an kashe sojojin gwamnatin Somalia guda 6 da wasu ƴan bindiga su 19 a lokacin da kungiyar ƴan ta'addan al-Shabab ta kai farmaki akan wasu sansanoni biyu da safiyar yau Juma'a a cewar jami'ai da mazauna yankin da aka kai haram jami'an tsaro da mazauna yankin sun fada wa sashen Somalia na murya Amurka cewa maharan sun auna wani sansanin sojan gwamnatin kasar ne dake ƙauyen Haji Ali Masu taka rawa a turkatarkar tsige shugaban Amurka Donald Trump suna da ƙarshen mako mai tsawo na yin nazari akan rawar da za su taka da kuma nauyin da ya rataya akan su sakamakon hutun ranar dan gwagwarmayar nan marigayi Martin Luther King a ranar Litinin mai zuwa Majalisar Dattawan ta ba da sanarwar gayyatar Trump a jiya Alhamis tare da sanar da shi shari'ar da kuma tuhumar da ake masa Dole ne ya amsa a rubuce kafin yammacin gobe Asabar. A yau Juma'a kungiyar Taliban ta faɗi cewa a zaman da ta yi na baya-baya da wakilan Amurka a Qatar sun tattauna akan sanya hannu a yarjejeniyar samar da zaman lafiya tsakanin bangarorin biyu da ke sa'insa don kawo ƙarshen yakin da aka kwashe shekaru 18 ana yi a Afghanistan. Wannan bayanin na kungiyar Taliban na zuwa ne kwanaki biyu. Bayan da wakilan siyasa a Doha babban birnin kasar ta Qatar suka gabatar da tayin tsagaita wuta a wasu bangarori kuma na wani dan lokaci don kawo ƙarshen mummunan sabanin da aka samu a tattaunawar kai tsayen da ake yi da wakilan Amurka da ke shiga tsakani
to masu sauraro baki daya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin kuma Julie Lizard Gresham da ta hada shirin kuma ta bada umarni da injiniyan mu naiwa Aiden Otuku ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC